subhanahu wa ta'ala, wanda a cikin rahamarsa da tausayinsa ya kawo mu wannan rana mai albarka, ranar Juma'a. Allah, muna bara, muna roƙo a gare ka, Allah ya ba mu ikon aiki da abin da malam ya karantar da mu. Malam ya yi mana darasi mai tsada, wanda rashin lokaci ya sa malam bai faɗaɗa abin sosai ba, da abin ya ɗauki awa biyu zuwa awa uku ba ƙage ba. Amma shawarar da za mu ba iyayen amarya, kamar yadda malam ya faɗa, akwai wasu kasusuwa da malam ya yi guda biyu. Kasan na ɗaya ya magana ne akan haƙƙin da ya rataya ga miji ga matar shi. Kasan na biyu haƙƙin da ya rataya ga mace ga mijinta, wanda ya kamata amarya a saya mata waɗannan kasusuwan guda biyu, saboda lokacin can amarcin a rinƙa sa su shi ango ya ji abin da ya kamata ya sani. Allah ya datar da mu. A da yake lokaci ya tafi, hadisi ɗaya nake so in karanta mu fassara sai mu tsaya a nan. Shi ne hadisin annabin Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda annabi ya ce, idza atakum man tarbauna dinahu wa khuluquhu aw tarwaya wa amanatahu falyuzawwijhu. Wannan hadisi tsakani da Allah, da yawa matsalolin da muke samu na mace-macen auren rake, sai ka ga aure an yi shi da daraja da kima, bayan wata biyu, wata uku, shekara ɗaya, sai ka ga ango da miji da amarya an rabu ga baki ɗaya kenan. Sai ka iske faɗa ya yi yawa a gida, wanda da yawa wannan taƙaitacce ƙaramar ƙa'ida da annabi ya bayar ita ce mafi yawan iyaye suka saka, sai suka so da tasu ƙa'ida cewa idza atakum man indahu mal wa buyut fazawwijuhu, sai suka ɗauki doka da ƙa'ida cewa duk wanda ya zo neman auren ɗiyarsu, matuƙar yana da kuɗi, yana da gida, ko da ɗan shege ne suna iya bashi ɗiyarsu, ko da ɗan shaye-shaye ne mashayi giya za su iya bashi ɗiyarsu, ko da bai da ilimi na addini, bar ma addinin, ko kuma kai wani ɗan ta'adda ne, ba su san sana'ar shi ba, kashe mutane yake komi, wannan inda yana da dukiya za su ɗauki ɗiyarsu su bashi. Abu na biyu, gida baya daga cikin abin da dole sai mutum ya mallake shi za a bashi mata. Mafi yawan iyayenmu sun yi aure, ba su mallaki gidajen kansu ba, suna zaune a gidan haya. Amma yanzu gashi Allah ya ba su gidaje, suna zaune ciki, wanda mu ma kamu muna zaune a cikinsu. Don haka ba sharaɗi ba ne, wanda da yawa matsalar da muke samu, na ta faɗin wannan magana, a jihar Kebbi da jihar Sokoto suna da wata ɗabi'a wanda idan ka bar wannan yankin, ka je Kano, ka je Katsina, ka je abin da ya shafi Kaduna da sauran wajaje, za ka iske wallahi ana samun sauƙin aure fiye da nan a kan wannan abu na matsala abin da ya shafi gida. Nan iyaye sai ka ga wasu iyaye sun ce ma gidan in bai da ɗaki uku ba su yi ta a yi auren ba, dole sai an yi mata ɗaki uku, wata dole sai an yi ɗaki biyu, saboda muɗiyanmu dole sai mu yi mata kayan ɗaki mun samu takardu biyu. Wannan ba shi ba ne aure. Da yawa sai ka ga an sai gado 500,000 miliyan ɗaya an kashe, wani gado an sai shi miliyan ɗaya, amma bayan wata uku an koma fanke kayan, an yi hasarar kuɗin da aka kashe, saboda ba a dibi abin da ya kamata a dibi ba. Da haka shi yasa addini annabi ya ce abu na farko da ya kamata iyaye su fara kula da shi shine addini. Shin mijin da zaki ba yake yana da addini ko baya da addini? Saboda duk yadda mutum yake in baya da addini, babu yadda za a yi hatta da zuri'a su yi albarka. Babu yadda za a yi a samu nasara aure da jin daɗin zama gina aure mutum baya da addini. Abu na biyu shine ɗabi'u. Wannan abu ma iyaye ba su damu da shi ba, ɗabi'a ba a damu da ita ba ga aure yanzu. Da yawa ana gane mutum, za a yi bincike, ba a ko bincike me ya ɗabi'un shi. Wani zai taso daga nesa ya zo nemi aure, amma tun da ya samu mahaifiya ya ba ta kuɗi, shi kenan ba za a tsaya a yi binciken shi ya ɗabi'un shi suke ba. Da yawa ba a tsaya a yi littafi a gane cewa ita wanda za a ba wannan matan shi ya mahaifiyar shi take zama da sauran kishiyoyinta ya mahaifiyar shi yake treating da sauran matan da yake zaune da su saboda da yawa shi yasa ake cewa al-ummu uttalatul asatiza al-ula ita mahaifiya ita ce malaman malamai wani daga ya taso ya ga mahaifin shi yana fa mata iyayen shi kashi haka shi ma in yaje ya aure wata iyayen wani shi ma zai rinka ba ta kashi da kulala wata kuma idan ta taso ta ga yadda mahaifiyarta take fada da mahaifinta haka za ta je ita ma gidan mijinta ta kama fada da haka dole sai an tafi ɗabi'un namiji ya ɗabi'a shi take sai a ga ya dace a bashi wannan iyayen ko bai dace ba abu na ƙarshe shi ne amana wanda da yawa ita ma ba a damu da ita ba gehen aure shin an bayyana da amana ko baya da amana mafi girma amana ga abin da ya shafi aure shi ne a yi bincike shin wani in mun ɗauki ɗiyanmu muka ba shi shin yana iya riƙe mu da ita ba zai iya sako mu da ita ba cikin wulaƙanci da wani abu shin wani idan muka ba shi ɗiya zai iya mutunta ta ko ba zai iya mutunta ta ba wannan abin ana fama da matsala a kai dai sosai wanda ya kamata a kiyaye adiba shin wanda za mu ba ɗiyanmu yana iya riƙe amana ta ko baya iya riƙewa wanda ƙarƙashin wannan idan mace mutum yake yana son ta da aure yake yana son ta ki tambaye shi wani don me kake so na wani za ki ji ya ce kai ni wallahi babu abin da yake ba ni sha'awa da ke illa irin yadda kike yawan kwalliya sai ta ce to wani yau idan muka yi shekaru ko yau Allah ya sa ni samu ƙaruwa ta ciki lokacin wahala ba ni da lokacin da zan tsaya in yi irin kwalliyar nan da kike buƙata siffata za ta canza shin za ka iya zama da ni wani idan jarabawa ta rashin lafiya ta same ni ni koma ina kwance sati ɗaya ba na iya wa kaina komai za ka iya kula da ni tun nan za ki gane cewa wannan namiji zai iya zama da ni amma namiji kawai ya ce wai yana son ki saboda burgewa da irin kwalliyar da ke iya shi babu abin da yake buƙata idan kika tashi fita unguwa ki yi kwalliyar da in ke biyo mazauninsu za a yaba mai a cewa da kayan auge wanda daga baya zai ga wanda ta fi iya kwalliya kuma ya ci ita yake su wannan shi ne babban matsala wani zai auri mace saboda yana ganin ga ta siririya ba ta da jiki bayan kwana biyu idan ya aure ta saboda rashin jikin ta shigo gidanshi ta samu ni'ima ta yi jiki kuma sai ya ce yanzu ya tsane ta sun yake ya ƙara auri da haka wajibi ne ku kiyaye saboda ni kake son ɗiyanmu ka aure ta don me kake buƙatar ɗiyanmu kana buƙatar ka haɗa zuri'a da mu wannan yana da muhimmanci abu na ƙarshe ko kusa da ƙarshe shi ne tsafta yanzu mafi yawa ba ana fama da matsalar tsafta ta idan an yi aure ba akwai matsalar tsafta ta jikin mace wanda da yawa iyaye suna sakaci a kan wannan za ka ga mahaifiya tana iya zuwa fili ta yi rawa gaban ɗiyanta su yi mata kari amma ba za ta iya zaunar da ɗiyanta ba ta yi musu tiritin na lafiyar jikinta idan ta je gidan mijinta da yawa akwai auren rikin da bayan wata uku wata hudu sun mutu shekara ɗaya shekara biyu sun mutu sanadiyyar duk wata namiji sai ya kai mace wajen tiritin ɗinta asibiti an kashe 10,000 an kashe 20-30 sai ya ga bai iya sai ya saki mace shi kenan an rufu wannan dole a zauna a gashin me ke damu mace ba matsala ba ne ku je a yi mata medical check-up ba tare da mijin ya sani ba a je a ga me ke damuwarta wanda yana iya kawo mata naƙasu ga zama aurenta da mijinta ya ji bai buƙata da ita wanda daga cikin matsalolin da muke fama da su shi ne matsala abin da ta shafi cuta ta sanyi wanda da yawa aurariki suna kawo mata matsala na rashin haihuwa da rashin zamantakewa ta aure ta sanadiyyar matsalar cuta ta sanyi wanda za ka iske mafi yawan wannan mace ta je makarantar boko boarding inda mace 50 take lalura da toilet nan za ta je ta yi lalura da wannan toilet bayan kwana shekara shida ta tsara karatu an zo an yi aure ba a magance irin wannan matsala ba ta kwashi cututtukan da za ta je ta yi ta fama da bala'i a gidan mijinta miji ya ci sanadiyar kuɗin da ya kashe yana ta fama da matsalolin kashin kuɗi sai ji sai da ra'ayi da ita daga cikin matsalar da ake fama da ita shine iyaye suna barin ƴaƴansu suna zuwa suna neman makansu magungunan da ba su da amfani wanda mace za ta iya tashin tana ta an san magunguka shagunuka akwai magungunan da sun inganta ga islamic medicine akwai waɗanda cuta ne ga iyamaci wanda idan ta yi shekaru tana amfani da su ba za ta dade ba za ta ga ta lalace ta samu matsalar aurenta za ta ga gaba ɗaya kucinta ya canza siffarta ta canza dan haka wajibi ne mace ta san waɗanne irin medicine ne ya kamata ta yi amfani da su abu na ƙarshe wanda zan rufe da shi shine wajibi ne idan za a yi aure gidan da za a kai mace da yawan maza ba su damu da hanta addini ba ku da za ku kai ɗiyarku ku yi ɗiyarku ga an karanta matsala a gidan da ɗiyarku za ta zama saboda aljannu da miyakun da ke cikin gidan a watse su amma da yawa idan aka je jere yanzu akwai MP akwai wayoyi maimakon ana jere a ɗan kunna karatun Qur'ani suratul baqara a watse aljannu sai ka iska kiɗe-kiɗe za a sa sai a ce ma aljannun da suke unguwar waɗanda ba su samu wajen zama ba sai a kira su a ce don Allah ku zo ku zauna ga gidanun kun samu ta haka wajibi ne ku yi ƙoƙari ya zamanto mace kafin a kai ta gidan mijinta a tabbata ko mijin ko ku iyayenta da kanku a karanta suratul baqara a gidan kafin ta jira cikin gidan ya zamanto aljannun da ke ciki an kori waɗannan aljannu akwai gidan da yana wata ɗaya shekara ɗaya shekara biyu ba a zauna cikin shi ba wanda za ka ga aljannu sun dawo sun mai da hidda kwata a gidan idan ba a magance matsalar su ta karanta suratul baqara ba sai ka iske an samu matsala a wannan abu don haka ba zan tsawaita ba abubuwan suna da yawa malama Hafsa shawara ta ƙarshe da zan baki ba ma ita kaɗai ba da sauran mata na taɓa ba da wannan ina yawan ba da wannan shawara cewa mun wuce zamani wanda mace inda ya boko ce za ta yi sabis ɗin namban mijinta ta sa my sweetheart my husband my lovely wannan zamani an wuce shi yanzu wata za ta yi mamaki me yasa yanzu zamani ne na yaudara ta kitisina wanda ke yi sabis ɗin namban mijinta ke samai my happiness my lovely my sweetheart kawai kila tana baƙin cikin auren da kika yi ko mijinki take so za ta yi ƙoƙari tana zuwa gidanki ke ajewa don Allah wance buɗe min wai ke kalli hotuna sai ta ce to bari in shiga kace in dawo ko da za ki dawo ta ɗauki ta shiga wai ta ɗauki namban mijinki ta haka haddace namba ba wahala ke gare shi ba ta haddace namban mijinki in ke ƙara waya da shi yanzu wata mace saboda a yaba mata sai ta zo cikin tsakiyar mata wai saboda a ce matan wanta ce sai ta yi ta cewa tana kaza miji kaza sai ka koda za ki a hama wata ta ji shauƙin tana buƙatar mijin naki akwai abubuwan da ba a bayyana su abin da yake tsakani da miji daga cikin bala'in da muke fama da shi shine mata suna amfani da ƙawayensu wata har da kwanciya da ta yi da mijinta sai ta ba wata labari da suka yi kwanciya wata har da yau shin za ta sadu da mijinta ko ba za ta sadu da shi ba sai ta ba kawanta labari cewa yau ai mijina ya tafiya yau zai dawo ai yau za a yi kaza sai an yi kaza wanda fitina ce sai ki iske ko da za ku kuna tare da mijinki amma ta waje ta sai da mijinki wata ma yadda suke kwanciya daɗe wanda mijin take da ita sai ta ba kawanta labari wannan fitina ce ba ya karama ba zamani ne da ya kamata ki riƙe sirri kada ki yadda da duk wata ƙawa na cewa wai za ki ba ta sirrin mijinki riƙe abinki cikin zuciya kada ki yadda ki bayyana abincin da kika ji in ta zo gida ta gani wallahi alhamdu in ba ta zo gidanki ba kale ta canza ta yawanta amma kada ki ce komi sai ki ba da labari dan haka inda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan shi inda muka yi fuskure karancin ilimi ne kuma gashi yau jama'a Allah ya gafarta muna ya rabi muna roƙonka ka bai da annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda Allah ya azurta shi da samun iya ya tarbiyyantar da su lokacin aure ya yi aurar da su ya rabi muna roƙonka iyayen Hafsa mu ne musu addu'a Allah ya azurta su da gidan aljanna ya rabi muna roƙonka masu fama da matsalolin aurareki Allah ya kawo musu sauki a gidajensu masu fama da matsalolin tattalin arziki Allah ya kawo musu sauki ya yelota arzikin gidajen mu Allahumma hamna bil qur'anil karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبت وثق موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا واغفر خطيئتنا ونسألك الأولى من الجنة Ya Rabbi muna roƙonka kamar yadda ka hada mu anan Allah ya hada fuskoki mu a gidan Aljannatul Firdaus Al'a. Ya Rabbi malam da ya karantar da mu Allah ya ba mu ikon aiki da abin da ya karantar da mu. Allah ya saka mishi da alkhairi. Allah ya mazuri a shi albarka. Allah ya tayar mai da wanda zai gade shi da wannan aiki ya Rabbi. Allah ya ƙara ɗaukaka darajar shi ya Rabbi. Ya Rabbi muna roƙonka waɗanda muka hadu anan wanda take da aure Allah ya rike mata aurenta da albarka. Wa'inda ba su da aure da mazaje Allah ya ba su masu albarka ya rabbi muna roƙonka wa'inda suke da mazajen suka samu matsala idan auren da ake iya mayarwa ne Allah ya sa a mai ta shi da alkhairi idan kuma ba mai mayarwa bane ya rabbi Allah ya canza musu da wanda yake zama alkhairi ya rabbi wa'inda ba su lafiya daga cikin mu Allah ya ba su wa'inda adda Allah ya ƙara musu Ya Rabbi ka ji kan sabon kushewa tsohuwa ta musulmi gabaki daya. Ya Rabbi muna roƙonka wannan wata da muke fuskanta watan azumin watan Ramadan ya Rabbi Allah ya sa a yi da mu. Allah ya karbi ibadun mu gabaki daya. Wannan wata ni'ima ce da falala Allah ya nuna mu dan adam ya azunci watan Ramadan. Kuma ku yawaita addu'o'i a cikin watan Ramadan. Kada ya zamanto abincin da kuke dafawa ya fi yawan addu'a ku a cikin watan Ramadan. Allah ya datar da mu da wannan wata. Mu cika da fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban-nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين